Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 22. Kai tsaye jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shirye a yamaya gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon Amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol FM da kuma Niya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. Ba labaran duniya zamu kawo muku shirin tsintsiya da bisani ku saurari jawaban da tije daga arewacin Najeriya. Ma hali yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump a yau din nan Asabar ya ce wata takardar da ƴan jam'iyyar Republican suka rubuta wacce ke zargin masu bincike na hukumar FBI da amfani da mukaminsu ba bisa ka'ida ba a binciken zargin cewa Russia ta katse London a zaben shugaban kasar Amurka ta tabbatar da zargin da yayi tun farko duk wanda musanta hakan da ƴan jam'iyyar Democrat ke yi. Wannan takardar ta tabbatar da matsayin Trump game da wannan binciken. Abinda Trump ya rubuta a yau din nan Asabar kenan da safi a kafar Twitter. Ya kara da cewa, "To amma ana ci gaba da makarkashiyar nan da ake yi ta wajen ratsewa da sunan binciken Russia." Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ya fitar da takardar ga jama'a jiya Juma'a. Wadda ta zayyana zarge-zargen da majalisar ko ƴan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican ke yi cewa masu bincike na hukumar FBI sun wuce makaɗi da rawa a binciken su na katse London din da ake zargin Russia da yi a zaben shekara ta 2016. Wani harin kunar bakin waken da aka kai a wata tsohuwar tungar ƴan bindiga dake arewa maso gabashin Pakistan ya halaka sojoji akalla 11 tare kuma da raunata wasu 13. Harin ya auku ne da daren yau din nan Asabar a kwarin Swat Valley lokacin da sojojin ke wasu wasannin motsa jiki haka a cewar wata takardar da aka fitar a hukumance. Wani mai magana da yawun kungiyar nan da aka haramta a Pakistan ta Taliban ya ce kungiyar ce ta aikata, ya kuma ce sojoji da dama sun mutu a wannan harin. To amma an san ƴan bindigar da yawan ƙara gishiri. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana manufofinta game da makamin nukiliya a shekarar 2018 wanda ya hada da inganta makamin nukiliya da kuma sabunta makaman Amurka na yanzu saboda a yi shakkar fara duk wani yakin nukiliya da Amurka. Abin da muke kokarin yi shine mu tabbatar da cewa jami'an diplomasiyar mu da wakilan mu a wurin tattaunawa na cikin yanayin da ya wajaba a saurare su a duk lokacin da suka tayar da batun tsaye da wanzuwar makamai, a cewar ministan tsaron Amurka Jim Mattis ga manema labarai a gabanin fitar da wannan bayanin jiya Juma'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya umarci Mattis ya sake nazarin yanayin makaman nukiliyar Amurka ƴan kwanaki kaɗan bayan fara aikinsa. Jiragen yaƙin Isra'ila samfurin jet sun kai hari kan wani rukunin gine-ginen Hamas da ke Gaza da asubahin yau ɗin nan Asabar. Sojoji na Isra'ila sun faɗi ta kafar Twitter cewa a wani martanin da muka mayar kan wata rukar da aka harba a kudancin Isra'ila, jiragen musamfurin jet sun kai hari kan rukunin gine-ginen Hamas masu kunshi da gine-gine biyu na sojoji a kudancin Gaza. Nan take dai babu wani rahoto kan waɗanda abin ya rutsa da su daga ɓangarorin biyu. Ƙungiyar Hamas mai ra'ayin Islama ce da yake iko da yankin na Gaza. Isra'ila kan ɗau ƙungiyar ta Hamas a matsayin musababin duk wani tashin hankalin da ya fito daga Gaza. To karfa a shafa na shan labaran ne daga sashin Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi jiya Juma'a a Mexico cewa baki kan kawo abubuwa masu matukar alheri zuwa Amurka. To amma sai ya ƙara da cewa gwamnatin Amurka ta yi sako-sako wajen tantance irin mutanen da ke shigowa ƙasar da niyyar zama. Bayan da ya gana da ministan harkokin wajen Mexico Luis Videgaray a Mexico City, babban birnin ƙasar ta Mexico, talasan ya gaya manema labarai cewa Amurka ta bullo da tsare-tsare da dama cikin shekarun da suka gabata na tantance masu shiga Amurka, to amma sun kasa shawo kan matsalar. Ya ce batun shigowar baki a Amurka ya faskara, wanda cewarsa dalilin haka ne ma shugaba Donald Trump ke ta matsa ma 'yan majalisar dokokin Amurka da su gyara wannan matsalar da ta auku cikin shekarun da suka gabata. Gwamnatin Mexico ta sha bayyana adawarta da matakan da Trump ke kokarin daukawa don dakile shigowar bakin haure, tare kuma da bayar da nata ra'ayin biyo bayan wannan takaddamar.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ibrahim Ka'almasi Garba ya gabatar. Halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Tsintsiya madaurinki daya. Masu sauraron zuciya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu ji ra'ayin wasu makiyaya ko kuma Fulani da manoma akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya a tsakaninsu.
Sunana Usman Usman. Shugabanni da su zauna su faɗakar mana jama'a a zauna lafiya. Ba abin da yake zaman lafiya muhimmanci. Zaman lafiya shi take kawo arziki a gari. Mun rasa zaman lafiya. Dukan mu ba wanda ba son zaman lafiya. Insha Allah.
To kuma ta yaya za ku ba da gudunmawa?
Muna ba da gudunmawa kullum a zauna lafiya. Gargaɗin da muke yin kullum kenan a zauna lafiya. Mu yan uwan juna ne, Hawwa da Adamu ne sun kama duniya, mu so juna.
Sunana Philip Azzi. Ni ne caretaker chairman na All Farmers Association na Plateau State. Makiyaya da manoma, ya kamata a sami ganewa tsakanin waɗannan bangarori guda biyun nan. Idan akwai ganewa, ina gani duk waɗannan damoyi da muke samu yau da kullum za mu iya magance su. Misali, kai makiyayi, ya kamata ka lura da dabbobinka, kada ka bar su su je su yi ma manomi barna. Idan ana yin haka, kaga za a rage waɗannan damoyin. Kazalika, manomi in ya yi girbi lokaci, idan akwai ganewa, zai kawo makiyaya za su iya zo su yi kiwo a cikin a gonan nan bayan an yi girbi. Kaga akwai dangantaka mai kyau kenan.
Umar Dakari, Basa Local Government. To yanda za a samu zaman lafiya yi adalci. Adalci shine shugabanni su ji tsoron Allah, da na Fulani da na kabilu duka a jihar Filato. Duk wanda ya ce wannan nashi ne, wancan ba nashi bane, ba za a samu zaman lafiya har abada. Amma idan na ɗauki wanda yake musulmi da ba musulmi ba, da wanda yake ba Filato ne, da wani kabila biron ko Rukuba ko Irigoy ko Fengina, to duka a ɗauka cewa dukkan mu ɗaya ne, to za a zauna lafiya. Kuma ina kira ga ƴan uwanmu Fulani, ba za mu yadda da kiwon dabbanci a dinga sa sanu a gonaki ko a dinga sace-sace. Mu shugabanni ba mu goyi baya wannan, ko kaɗan ba mu san shi. To muna son sauran kabilun su ma su ɗauki wannan dokan a hannunsu. Idan an ga yaron saniya ko yaron Fulani ya yi ɓarna, a kai ga hukuma, kar a yarda a ce za a ɗauki doka a hannu domin a samu rashin fahimta. Idan an je wajen ga hukuma sai a sasanta, idan Fulani ya yi ɓarna sai a biya.
Ni sunana Emmanuel Ayuba Dalu, ni ne sakataren kungiyar cooperative na manoman Plateau.
A takaice dai za mu ce gabaki ɗayanmu muna hali ne na mawuyacin hali. Idan muna so mu samu kwanciyar hankali, dukansu ɗinnan kowa ya fita nema ne. Makiya su suna renon shanu ne domin su samu arziki. Manoma su suna noma ne domin su samu arziki. To idan wani ya takawa wani kafa, dole za a samu ciwon kai. Ya kamata mu samu ganewa tsakaninmu. Kashin saniyan nan da ake amfani da shi, manoma suna amfani da shi, amma a warwatse suke. Shanu zai yi tafiya daga nan ya bar kashi guda goma a can, ya je bar goma a can, kin ga manoma mu mamu asara. Gwamnati ya kamata su shiga cikin wannan tashin hankali da rashin ganewa, su kawo matakai wanda suke saurare masu kyau, wanda zai zama da dauka, wanda kar kai wannan ya cutu, kar wancan ya cutu. To idan an yi haka za a samu zaman lafiya.
Sana Ibrahim Haruna. Eto, a rayuwa dai ba abin da ya wuce zaman lafiya. Zaman lafiya ita ce tushen arziki. Mu haɗa kaimu da mu da musulmi da krista, mu zama sinsiya ɗaya, maɗaurinta ɗaya. Addu'a na kenan. Rikici ba ta da kyau, kuma gaskiya haramu ne addinin musulunci, krista ma haramu ne rikici. Fata na a zona lafiya.
Gwamnati na da gudunmawar da za su bayar?
To gaskiya ni ba abin da zan ce, sai dai manyan su duba a haɗa mamu kai da krista da musulmi mu zona lafiya.
Ku ma wani gudunmawa za ku bayar don a zauna lafiya?
Eh, to mu man fata mu kowane lokaci muna ba dan uwanmu mu ba su haɗin kai a haɗu a zona lafiya da mutane kowane kabila. To ita ce zaman lafiya, ita ce tushen arziki a Najeriya.
Sunana Murtala Magaji Senba. Ni ne PRO na wannan kungiya na Alfarmers Plateau. To alhamdulillah, kamar maganar da kika gaya, muna neman maslaha tsakanin manoma da makiyaya. A gona da nake zama cikin gonanmu, muna da su makiyaya a mazamin makwabtanmu, suna kuma noma a nan gonanmu. Cikin gonan namu muka ba su wuri, suna kula da nasu gonan, suna kula da namu gonan. Ba sa kuma sake awaki ko shanu ya shiga namu gonan yanda za su kula da nasu. To amma matsalar da muke samu, wa'ensu da ke zuwa daga hanya masu wucewa su suke shiga gonanmu. To amma mun zo mun fahimci juna. Fahimtar da muka yi da su shi ne faɗa-faɗan da ake yi a wurare, mu ma ba ma jin daɗin shi. Amma abinda gwamnati muke so ta yi yanzu kuma ta fara yi shi ne maganan wuri na dindindin da za a aje saniya ya zama ba su yawo kamar na da. Muna ganin aka yaka, insha Allah za a samu zaman lafiya. Shanu ba zai shiga gonan mai gona ba, su makiyaya za su kare shanun su a inda shanun yake.
Sunana Alhaji Haruna Boro Usaini. Su makiyayan za su bada haɗin kai, kuma za su ji shawarwari, kuma za su bi ɗauki shawarwarin shugabanninsu da gwamnati. Amma ita gwamnatin karan kanta, muna bukatar ta bada adalci a tsakaninmu da manoma. Idan manoma ne, za ka gani ɗan kalilan abu gwamnan su ruwa ya ɗiba kaɗan, sai ka samu tura musu miliyoyin na taimako. Amma kamar mu makiyaya, shanunmu sun kare, an kore shanunmu, an wulakanta mu, an kashe mu, sai ka ga ba mu da shanu. Shanunmu sun kare, amma za ka ga ba wanda zai tallafa mana. Mu mun zama ɗan bora, manoma sun zama ɗan mowa. Kamar yanzu ka kin ga abin da ya faru a Numan da Mambila. Sun dauki tawaga gabaki ɗaya, sun je sun jiyarta a Benue, amma mu ba wani wanda muka gani. Gwamnati da ta kawo abu ya faru a wajenmu, mu makiyaya ta zo ta nemi jajenmu da nema ta taimaka mana.
Sunana Kabiru Adua Bas. Ni ne chairman na manoman shinkafa na Jos North. To, alhamdulillah, mafita hanyoyin suna nan da yawa. Su dai makiyaya da mu manoma ƴan uwan juna ne, kuma ko da a gonakai ko in ce a jeji makwabtan juna ne. To shawaran da zan bayar a tsakaninmu, akwai taimakekeniya. Kuma kamar yadda nakan karanta wasu program a internet zuwa ko in ji a radio, akwai noma na zamani ko kuma in ce kiwo na zamani. Kiwo na zamanin nan shi ne wanda akwai ciyayi wanda ƙasashe da suka ci gaba sun kakkawo su, ana shuka su, wanda a hekta ɗaya za ka iya samun ton 20, ton 30, wanda kwata-kwata in har za ka samu ton 20, ton 30 na ciyawan nan, zai iya ciyar maka da shanu kamar guda 50 zuwa sama. in har kana da hekta 10 to kaga dan kana da shanu 100 ciyawan ma ba za ta cinye a gurin su ba koda a wata uku ne. To in ana samun irin wannan gwamnati tana dan wayar da kan makiyaya akan irin shuka irin wayannan ciyayi zai taimaka musu kuma za a zauna lafiya tsakanin mu manoma da su.
Sunana Alai Dallaji Ciroma. Allah da za samu zaman lafiya mu a shirye muke maganar zaman lafiya tsakani da Allah. Har yanzu a tunanin kungiyar mu abinda muka fara zartarwa daga sama kowace jiha za a yi kafa kungiya, wato kungiyar vigilante na matasan Fulani na miyetti Allah, wanda za su rinka lura da makiyaya, wanda hasan ya kamata a ce ko ina shugaba bai sai kovari ko ina ba, kamata za a samu mutanen da za su dan taimaka mashi wajen ganin abubuwa. Kuma insha Allah maganar yawan kiwo ko da bindiga babu, sai dai kai sanda da addaka wannan ba za mu raba yaran makiyayan mu da shi ba. Sai dai kuma bangare manoma ya kamata su dinga yin hakuri, don duk wanda yake rike da shanu kamar yana rike da wuta ne, ba da za kai ka fitar da shanu kiwo ka ce wai shanu ba za su yi barna ba. Idan shanu suka yi barna, ya kamata su ma su dinga daukan hakuri su gaya wa shugabanni, sai a zo a duba a biya su.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kungiya, zama lau lafiya shi ne shugaban Najeriya.
Abin da ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Zainab Babaji da ta samu mana waɗannan ra'ayi, Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
Kwa babu kyautun da an yi a baya ko mun gani, mu sai da bakin cikin juna Allah ke magani. Ku bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya.
A gaida Jummai Ali da tawagarta. Kada ku shagala, muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
An kaddamar da gamayyar siyasa ta Obasanjo da ke muradin kawar da APC da PDP daga madafin iko a 2019, yayin da aka iso daga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Ekwueme don biso Benue. Kuma an kafa dokar hana yawon dare a Boko bayan kashe Fulani matafiya shida da kona gawarsu. Da za a samar da na'urar girbi ta zamani da manoman shinkafa sun cika Najeriya da abinci, in ji shahararren manomin shinkafa Habibu Bantaje.
In baka da abun yanka, sai ka nemi mutum ne ya zo ya yanka da hannu ya tara. Idan aka same ta, an kama manomi sauki. Da aya yanka shi ya buga shiri dora bune kai gida.
Karamin jakadan Najeriya Saudiya Sani Yunusa ya ce an hana mata sanya niqabi yayin shiga ofishin jakadanci a Jidda don tsaro.
Allah Ubangiji ya dora mana wannan nauyi, mu kare dukkan muradun ƴan Najeriya, tsaron lafiyarsu da jinin su. Maganar sha'anin shari'a ko kuma bin addinin musulunci mun bare wa malamai.
Kungiyar Amnesty ta cece sojan saman Najeriya da zargin kashe mutane masu arcewa daga fitinan manoma da makiyaya. Rundunar ta ce sam ba haka lamarin yake ba. Nasira da Malika Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The voice of America.
Haka to yanzu zamu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau sune Sarkin Tangali a jihar Gombe, Malam Abdu Buba da Sheikh Usman Abubakar Babanti ne daga Kaduna. Ga Sarkin Tangali.
Zamantakewa mu wanda da matuntunin muke da shi a arewa, kuma yana tafiya wasu dalilai wanda ya kamata mu yi tunani a kai. Saboda haka ni a matsayina Abdu Buba mai Tangle, shugaban sarakuna mai kristoci na jihar arewa da Abuja, ina kira mu fi karfin zuciyarmu. Karkace don wane ya bata, shi kenan sai mu ci gaba da batawa. Babu mu hakura, domin kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan. Wuyan arewa dole ne mu zauna tare, mu kuma jawo ƴan uwanmu na kudancin Najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci Najeriya ta samu cin gaba. Saboda me? Saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a kasar nan, idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan baci, domin idan abu din ta baci kasan gaba daya ta baci. Ni ina so mu gane mu mu arewa Najeriya da suke ji bacin ta a arewa shine bacin Najeriya. Saboda haka mu dawo hankalin mu, ko me muke ji mu especially mu a arewa mu hankuri. Mai hankuri mu bar fadin cewa wannan daga wuri kaza, mu bar fadin cewa wannan daga wuri kaza. Idan wanda abin da ya kama na gaskiya ne a fari gaskiya, kar mu yadda mun son zuciya. Wannan abu za mu fara tun daga gida ne, har mu dawo ga local government, mu dawo ga state, mu dawo ga arewa, mu dawo ga kasar mu Najeriya gaba daya. Duk abin da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba, a guje shi mu falka. Don kasan ta koma ba, musamman mu a arewa, gaskiya nake faɗi kasan mu ta koma ba, ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba. Saboda haka idan muna son kasan nan ta dawo, mu bar bambanci ta fuskan addini, mu bar bambanci ta fuskan kabilanci, mu bar bambanci ta fuskan son zuciya, cewa wannan abu ba ni ne ba, ba zai ba, babu. Saboda haka ni ina kira da babban murya mu dawo mu riki kasar nan, mu yi addu'a, mu yi addu'a Ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa, mu doki Allah ya yafe mana, mu ci gaba da rugumar juna, mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasar nan. Idan ba haka ba, ya'yanmu, jikokinmu za su zo su tambaye mu su waye ne a wayannan lokuta, wannan abu ta tabarbare haka, me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba. Saboda haka ne ina kira mu fi ƙarfin zuciyarmu, karka ce don wane ya ɓata shi kenan sai mu ci gaba da ɓatawa. Mu haƙura, mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri. Idan ba mu yi haka ba, abin ba zai yi kyau ba, ba za mu bari abu yana ɓaci muna gani ba.
Shi kuwa Sheikh Babanti ne cewa yi.
Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa dan me mutane ba su ketar shinge mai wuyan ketarawa ba, inji Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ketarawa? Shinge mai wuyan ketarawa wanda in mutum ya ketara shi zai samu aljanna shine it'amun fi yawmin zai masgaba, ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci. To Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi, na tabbata a cikin Bible din Kiristoci shi ma ya ba da umarnin a taimaki waɗanda suke ba waɗanda suke masu rauni, kuma a lokacin da ake cikin tsanani. Wajibinmu ne, kai koda ba mutum mai wadata ne mai yawan kuɗi ba, wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa. Idan aka yi haka, to sirra daɗin waɗannan abubuwa su yi sauƙi, kuma abubuwa su kyautatu, sannan mu kyautata halayenmu, sannan mu komo mu gyara ayyukanmu. Sannan in muka lura da irin matsalan da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin nan guda biyu, majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa, in aka lura majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa, ita ce gwamnatin tarayya, domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan, ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa. Maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna, wato suna fuskantar gwamnatin tarayya, suna fuskantar abin da ke kansu, ba da daɗewa ba aka sami cece kuce a majalisar wakilai ta tarayya, a inda wani daga cikinsu ya fito ya yi bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana. Alal haƙiƙa in ka dubi abin ta fuskar tsarin, kana iya cewa abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mare kyau, domin in ba rashin tunani ba, yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan 600 ka ba wakili guda, bayan ka bashin nan sannan ka ce ya karɓa ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi, ya yi ma mutane kaza, ya yi ma mutane kaza, sannan ba tare da ka binciki me ake yi da wannan kuɗin ba. Wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai haɗarin gaske, kowane addini yana da ka'idoji da shimfiɗa. ta hanyar yadda za ka yi kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa. To a nan ya wajaba gare mu, mu mutanen wannan nahiya ta arewacin Najeriya, mu lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa, bala'o'i wanda suke ba su da kyau. Mu duba irin cikas ɗin da wannan ya jawo mana na karyewan tattalin arzikin ƙasa. Mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin Najeriya. Mafi yawan ma abubuwa da ke ƙasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda ne don babu kwanciyar hankali a wannan area.
Sannan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka Ahmad Ahmad ya jaddada buƙatar ƙasar Kamaru da ta tabbatar da kammala dukkan shirye-shiryen karɓar bakoncin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019. Wannan ne karo na farko da shugaban ya yi magana a kan gasar da za a gudanar a Baɗi tun sa'ad da kamfanin haɗin gwiwar gasar Roland Berger ya kai ziyarar dudduba shirin ƙasar ta Kamaru. Ahmad ya ce akwai giɓi sosai daga rahoton ziyarar da kuma abin da hukumar ke buƙata, don haka ya rage ga ƙasar ta Kamaru da ta cike giɓin. Shugaban ya yi furucin ne jiya Juma'a a babban taron hukumar ta CAF na 40 a birnin Casablanca na ƙasar Morocco, inda ake shirin fafata wasan ƙarshe ta gasar cin kofin Afirka ta 'yan wasan cikin gida a gobe Lahadi. A wani labarin kuma, shugaban na hukumar CAF Ahmad ya bayyana ɓacin ransa akan yadda hukumar ta kasa fitowa ƙarara ta goyi bayan fafutukar da ƙasar Morocco ke yi na karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2026. A makon da ya gabata, hukumar ƙwallon duniya wato FIFA ta bayar da tunatarwa akan ka'idodin neman karɓar bakuncin gasar ta 2026. To sai dai Ahmad, wanda ke jawabi a wajen babban taron hukumar a Casablanca wanda shugaban FIFA Gianni Infantino ma ya halarta, ya gabatar tare da bada sanarwar buƙatar ƙasar ta Morocco na karɓar bakuncin gasar ta cin kofin duniya. A Ingila, a daidai sa'ad da al'amura ke ƙara rincewa zakarun Premier wato Chelsea, ana ƙara bayyana shakku akan ɗorewar aikin mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Antonio Conte. Raɗe-raɗin da ke yawo na nuna cewa yanzu haka an soma duba yiwuwar sauya kocin, tare da sunayen wasu da ake hasashe da suka hada da kocin Atletico Madrid ta ƙasar Spain Diego Simeone, haka ma da akwai tsohon kocin Barcelona Luis Enrique. To amma Simeone ya fi jan hankalin hukumar ƙungiyar ta Chelsea. To sai dai Simeone ya yi watsi da tayin na Chelsea, inda ya nuna sha'awa da kishiyarta Manchester United. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Manchester United Jose Mourinho ya saki kari a fafutukar lashe gasar Premier ta bana. Mourinho dai ya yarda da alamu sun nuna Manchester City ce za ta iya lashe gasar, domin kuwa yana ganin abu ne mai wuya United ɗin ta iya kamo City da ke saman teburin gasar. Yanzu haka dai United ɗin ce ke bin City da ke saman teburin gasar tare da tazarar maki 13 a tsakaninsu a wasanni 26 na gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
To ga labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump a yau ɗin nan Asabar ya ce wata takardar da 'yan jam'iyyar Republican suka rubuta, wacce ke zargin masu bincike na hukumar FBI da amfani da muƙaminsu ba bisa ƙa'ida ba a binciken zargin cewa ƙasar Rasha ta yi katse London a zaben shugaban ƙasar Amurka, ta tabbatar da zargin da ya yi tun farko, duk kuwa da musanta hakan da 'yan jam'iyyar Democrat suke yi.
Kuma masu haro abinda ya sauka kenan cikin shirin a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, inda za ku saurari shirin Zaɓe ko Naɗi na Ladan Ibrahim a yawa. Kamin na madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya da ya riƙa masa, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata, ki sallama da ku sai anjima.